This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a 8 ga watan Janairu shekara ta 2016, da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakarta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka dukko da yake Amurka na da ƴancin mallakan makami. Sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falestinawa uku har lahira lokacin da Falestinawan suka yi kokarin tabawa sojojin wuka. ƴan sanda a Faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya yi kokarin kutsawa cikin charge office a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa duk da yake tana samun galaba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, tana buƙatar tallafin wasu ƙasashe.
Shi yaƙin ta'addanci yaƙi ne wanda yake buƙatar ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi da ƙarfi don a yaƙe shi. Ba ta ƙasa komin girmanta za ta ce ta yaƙi ta'addanci kuma ta gama da shi.
To sai kuma jihar Taraba, inda rahotanni ke nuni da cewa an sake samun ɓullar zazzabin lasa.
Gaskiya ne mun sami ɓarkewar wannan cutar da ake kira zazzabin lasa. Mun sami mutane guda biyar wanda suka zo da cutar. A cikin guda biyar ɗin nan, guda uku Allah ya musu rasuwa.
Muna kuma da rahoto kan wata sabuwar barazana da 'yan gudun hijira ke fuskanta a jihar Borno. Jumai Ali za ta shigo da lafiya ko jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masarai, assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka dukko da yake Amurkawa na da ƴancin mallakar makami. Shugaba Obama yana wannan kalamin ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa akan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga. Shirin na wannan taron da gidan talabijin na CNN ya shirya kuma shi ne watsa shi a daren jiya a jami'ar George Mason da ke wajen gundumar Columbia. Shugaban ya ce ƙara tantance waɗanda za su mallaki bindiga ba zai hana mutane samun bindigan ba idan har sun buƙaci hakan. Sai dai ya ce ƴan kurakuran da ake yi a da wajen sayar da bindiga ba zai ci gaba yanzu, domin ba za a bar mutum ya sayi bindiga haka na kawai zikau ba tare da an tantance shi ba, musamman ma yadda wasu ke saye a wata jiha su tsallaka da ita zuwa wata jihar, wasu ma har su tsallaka zuwa wata ƙasa domin neman riba. Obama ya ce wannan karon ba za a yarda da hakan ba. Shugaba Obama ya ce akwai wasu wurare a nan cikin Amurka inda mallakan bindiga ga yaro ɗan shekaru 12 ya fi sauƙi ga sayar littafi ma a wurinsa. Shugaba Obama ya ce lokuta dama ‘yan sanda da sauran jama'an gari ba su gane wane ne zai aikata ayyukan a sha. Ya ba da misali da mutanen nan da suka kashe yaran makaranta har su 20 a Connecticut a shekarar 2012. Ya ce waɗannan ba su tarihin aikata ayyukan a sha. Tunda ku ba wanda zai gane wanda ka iya aikata ayyukan a sha, don haka tsawara matakan mallakan bindiga ba zai rage yawan salwantar rayuka.
Sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falastinawa uku har lahira lokacin da Falastinawan suka yi kokarin dabawa sojojin wuka. Wannan abu dai ya faru ne jiya Alhamis a sansanin Yahudawa da ke birnin Kudus. Wannan sansanin da ake kira Gosh Eston shine ke ƙara har zuka Falastinawa a cikin fito-na-fito da ake yi tsakanin Yahudawan da Falastinawa a cikin watanni huɗu da suka shige. Wannan sabon rikici dai tsakaninsu ya samo asali ne sakamakon jita-jitan da ake yaɗawa cewa Isra'ila tana ƙoƙarin karɓe wani wurin ibadan Falastinawa da ke gabashin birnin Kudus. Wannan rikicin dai ya yi dalilin mutuwar Isra'ilawa 22 ciki har da Ba'amurki guda da ɗan ƙasar Eritrea. Su kuma a ɓangaren Falastinawa mutane da yawansu ya kai 136 ne suka rasa rayukansu a lokuta daban-daban da suka yi ƙoƙarin daɓawa sojojin ‘yan sanda ko kuma farar hula wuka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a Faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya kokarin kutsawa cikin charge office a jihar Alhamis. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake cika shekara guda da wasu 'yan ta'adda so kai hari a gidan mujallan Charlie Hebdo. Mutumin wanda ke dauke da wuka tsarara kuma yana sanye da damara gurneti wanda daga bisani aka gane ashe na ƙarya ne. Sai dai wannan dan taliki ya don fari inda 'yan sandan suke ne kuma yayi kirarin Allahu Akbar. Inda wani jami'in ɗan sanda bai yi wata ba ya ɗauke shi da bindiga nan take, sai dai kawo yanzu ba 'yan sandan ba su ba da cikakken bayanin wannan mutumin ba. Amma wata majiya ta ce mutumin ɗan ƙasar Morocco ne kuma yana galantali ne cikin gari, bai da matsugunni. Kana an same shi da aikata ayyukan aisha da ba su takara sun karya ba. Hawa kuma wannan yunkurin harin ya zo daidai ne da lokacin da shugaban ƙasar na Faransa François Hollande ya je horon kallo a kabarin jami'an 'yan sandan nan uku da aka kashe su a gidan jaridar na Charlie Hebdo. Shugaba François ya gode wa jami'an tsaro waɗanda ya ce suna gadin makarantu, tashoshin jiragen sama da sauran wuraren hada-hadan mutane ta yadda 'yan ta'adda ba za su iya kai hari ba. Sai dai ya ce za a ƙara ɗaukan jami'an tsaro har 5,000 kana za a riƙa barin 'yan sanda suna riƙe makami ko bayan sun tashi daga bakin aiki.
A jiya ne bom ya tashi a sansanin horas da 'yan sanda a ƙasar Libya kuma ya yi musababin mutuwar mutane 60 kana kusan mai tan kuma suka samu rauni daban-daban. Wannan bom ya fashe ne lokacin da kuratan 'yan sanda da ake horaswa suka taru a garin Zile. Sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki. Ko a ranar Alhamis ɗin can da ta gabata sai da wata mota ta tashi da bom a wani wurin da ake kira Rasnalop, inda shingen jami'an tsaro yake kusa da mutane 6 suka mutu kana 11 kuma suka samu raunuka daban-daban. Shi dai wannan wuri na Rasnalop da kuma wani wurin dofin mai suna Esaida suna huskantar harin 'yan ta'adda a 'yan kwanakin nan. Amurka ta yi Allahwa dare da tashin bumabumai ɗin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin tsaro ya ce wannan bom na Zliten ya yi dalilin mutuwar sama da mutane 65.
Farashin abinci ya yi kasar wasu a cikin shekaru 4 da suka gabata har zuwa shekara 2015. Wannan kuwa yana faruwa ne kuma daidai da lokacin da abinci ya wadata kuma sai gashi tattalin arzikin duniya yana tafiya sannu akan hankali. Hukumar abinci da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farashin kayayyakin abinci ya ragu da kashi 19% yayin da madara da suga suka yi sahun gaba. Hukumar ta ce an samu wadatar kayayyakin abinci a kasuwannin duniya a daidai lokacin da duniya ke buƙatar hakan. Sai dai babban jami'in hukumar Abdulzira Albasiyan ya ce abin da ya kawo hakan ko shi ne yadda dalar Amurka ta tashi kuma hakan ya mamaye farashin kayayyakin abinci a shekarar 2015. Hukumar ta ce a bisa ƙididdigan farashin da ta yi ya yi nuni da cewa farashin ya faɗi da kashi 30 tun a shekarar 2011.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Daga jihar Borno, Najeriya, inda aka tsinci gawar wani matashi dan shekaru 23 wanda aka yi mayankan rago a sansanin 'yan gudun hijira da ke Teachers Village a cikin garin Maiduguri. Wakilin Haruna Dauda Biyu na da ci gaban rahoton.
Tun a jirar Laraba ne dai aka rasa gano inda wannan saurayi yake, wanda aka ce wasu ne suka ɗauke shi cikin dare da misalin karfe 10. Aka kuma rasa gano inda suka nufa da shi, sai kawai aka tsaci gawansa a nan cikin sansanin 'yan gudun hijiran wanda ke kewaye da katanga, wanda hakan ne baya baiwa jama'a al'ajabi musamman ma mutanen da ke zaune a wannan sansani ganin cewa akwai jami'an tsaro haɗa da na soja da 'yan sanda da kuma jami'an shige da fice, kuma ba a barin wani ya shigo idan dare ya yi. Haka zalika ba a barin waɗannan mutanen da ke zaune a sansanin su fice zuwa waje ba tare da izini ba. Sai dai wannan lamari ya sake jefa mutane cikin ayar tambaya, ga ma dai abin da ɗaya daga cikin 'yan uwansa wanda kuma wane gare shi ya shaida mana yadda abin ya wakana kamar haka.
Misali da daddare na karfe 10 wannan dare ba muna tare da shi, sai na bar shi na tafi gida har iyar mu ta tambaye ni ta ce yana ina, sai na ce mishi yana can waje ne an jima zai zo. To lokacin bai za mu bacci ya dauke ni gari ya waye mun je mun neme shi babu gajen, sai muka fita jeji sai muka ga wani shi
a jeji a ina
a cikin camp din. A can akwai fili inda mutane ba sa zuwa, sojoji kuma suna bakin gate. Sai da malakoci ana sanyi yanzu ba mu na barbar kirki, na bar shi na tafi gida. Shi kuma daga nan kuma wasu mutane wai suka dauke shi suka tafi can gabar kusa da bulon, aka kashe shi aka daure shi. Muna kokarin mu fita da gawa kuma sai aka kawo shi a ce ai ga wanda ya kashe shi ya ji labarin na sani soje su suka kama
soje ba su karin su zai kai nawa
zai kai kamar 23
to kamar ya wani hali kuka same shi lokacin da kuka same shi an yanka shi
lokaci da muka akifi ma muka same shi a daure hannun shi kudin shi da washi duk ba su taba ba kai suka sara shi suka mai yankar rago suka cire mishi da daya suka kibar shi
iyayen ku suna cikin kam ne
suna cikin kam yanzu haka
mahaifinka da mahaifiyar
ku muna tare da su
na dai gane wa idanu na lokacin da aka fita da gawan wannan mamaci da misalin karfe 10:20 na rana a wata farar motar pick up na karamar hukumar kukawa wato karamar hukumar da wannan saurayi ya fito ko a shekaran jiya mali an sake samun labarin cewa an zinci gawan wani yaro da aka yi wa yankan rago a bayan makarantar kolejin ilimi dake cikin garin Maiduguri wadannan ma aka ce ana ci gaba da bincike akai sai dai shi ma gwamnatin jihar Borno Honorable Kashil Tima ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari a wani sanarwa da mai ba wa gwamnatin jihar shawara kan harkokin yada labarai wato Alhaji Isa Umar Gusau ya aiki wa manema labarai yace abin al'ajabi ne a ce irin wannan sansani dake da yan gudun hijira fiye da 13,000 da kuma kekewaye tare da jami'an yan sanda ciki har da DPO amma shiga aikata irin wannan aika wanda ce za ci gaba da gudanar da bincike akai ya kuma roki jama'an dake zama a sansanin yan gudun hijira da su kwantar da hankalinsu na cewa da ci gaba da samar da tsaro Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sai kuma jihar Taraban Najeriya inda hukumomi suka tabbatar da sake barkewar zazzabin lasa a cikin hirarsu da wakilin Musa Nusa Adamu kwamishinan lafiya na jihar Dr. Innocent Vika ya tabbatar da barkewar cutar
eh gaskiya ne mun sami barkewar wannan cutar da ake kira zazzabin lasa wanda muka fara samu ya zo da wannan cutar ko alamun wannan cutar sun zo ga ranar 25 ga watan 12 wanda ta wuce to daga can zuwa yanzu mun sami mutane guda 5 wanda suka zo da cutar a cikin guda 5 din nan guda 3 Allah ya musu rasuwa guda 2 kuma suna kan karban jinya kuma mun ga alamu suna samun sauki wannan cutar dai idan mutun ya fara nuna yana da zazzabi in kuma ciwon ya dan dade a jikin mutun zaka samu jini yana fita ko a fitsari ko bayan mutun ya goge bakin sa jini na zuba to duk wa'annan alamun cutar ne
yace cibiyar su ta dauki dukkan matakai da suka wajaba domin dakile yaduwar cutar tsakanin jama'a da kuma jami'an ta na kiwon lafiya idan za a iya tunawa majinyata sun kaurace wa cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya dake Jalingon sakamakon kisar da cutar ta yi wa likita guda daya da kuma jami'an nas din ta guda biyu a shekara ta 2012
a wannan karon kuma mun dauki matakai muna da maganin jinyan wannan cutar muna da kuma kayan sawa na musamman domin tsare ma'aikata daga kamuwa da wannan cutar in suna jinyan wanda suka kamu muna da kuma gefen da aka kebe musamman domin waɗanda suka nuna alamun wannan cutar ba za su sami haduwa da sauran jama'a wanda suka zo jinya wasu abu daban ba saboda haka muna so jama'a su shi gaba da zuwa asibiti na jinyan su ba za su kamu da lasa domin sun shigo cikin asibiti jinyan wani abu daban ba
kuma kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Taraba Dr. Vincent Bakai wanda ya tabbatar da barkewa cutar a tattaunawar mu ya ce cutar wadda aka samu rahoton bullarta a jihohin Nasarawa Filato Benue Adamawa da kuma Naija ciki ma har da kasashe guda 5 daga Afirka ta yamma ya shawarci jama'ar yankin da su kai rahoto zuwa ga cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da wanda suke tuhuma ya rasu sanadiyar cutar kafin su yi masa jana'iza
ya bazan ga ma jama'a shi an kun ga mutun ya nuna alomin wannan cutar maza a kawo shi asibiti ne kamata aje a kula da shi kako aje mutum da wanda nuna irin alomin irin wannan cutar a gida kuma in ma mutum ya rasu kuna zato wannan cutar ya kashe shi karka ku je ku binne shi ku ga ma gwamnati don akwai inda ake binne gawa mutanen da suka rasu don irin wannan cutar
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo Nigeria
haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12 da kwata na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji bayanan kakakin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Rabe Abubakar kan inda aka kwana a yaki da Boko Haram sai kuma shirin zabe a jihohin Bayelsa da Niger muna kuma da rahoto kan gobara da ta sake tashi a kasuwanni biyu a jihar Adamawa yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma za mu ci gaba da tuna baya akan batun shan kwayar maganin Viagra da muka fara a makon jiya. A makon jiya, Dr. Muhammad Ladan ya yi bayanin irin lahanin da Viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba. Ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su, to shan Viagra ba zai zame wa mutum alheri ba, domin maimakon a yi gyara sai kuma a yi banna. A saboda haka, likita zai ci gaba da yi mana bayani akan Viagra a yau. To likita, idan mutum duk waɗannan bayani da kai, mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana, ya je ya sha Viagra nan, wani irin lahani za ta mishi ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take?
To yawanci in kana da irin wannan ciwo kai, kin san shi ma Viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa mu jikin dan adam ma haka kawai. Kin san akwai, to waɗansu mutanen za su ganin su zai ga ba za su ga gani masu zai, kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shuɗi-shuɗi haka za su ga gani. Waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinƙa jin jiri haka da yawa. To waɗansu mutanen kuma in ba su yi sa'a ba, sai ga azzakari nasu ya tsaka wani awa huɗu, kuma an yi daɗi haka, to yana iya ɓata azzakari na cimma iya saduwa da matansa ba. To sai ma ba hajiya.
To likita, ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya riƙa ganin dushi-dushi, wato za ta ja mu irin shi lahani ko wasu abubuwa, baya ga waɗannan cututtukan kuma waɗanne cututtuka ne ko kuma waɗanne abubuwa Viagra ke samun mutum?
To waɗannan su na rashin ji da gani, shi wannan nawan duk abubuwan musamman abinda ake tsoro kenan, shi yake kawo mutane yawanci abinda ke samun mutane da yawa kenan. Dai kuma kana da irin wannan ciwon da muka bayyana din, to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci.
To takan yi kisa?
Inda in kwana ya hajjia, kuma kana da wani wuri inda ka waɗe, kisa inda hawan jini ya sauka sosai, dole sai ka so mai dole ka waɗe. To in kai kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko wani wuri inda ka kwana, to sai kuma ikon Allah.
To likita, gwace shawara za ka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniyar sai ƙara ƙanƙancewa take, wani lokaci za a shiga yanar gizo nan ko a ga magani ana tallansa ba tare da abin, wace shawara za ka ba mutanen mu? Kuma ka san mu 'yan Najeriya muna da ma wannan al'ada, banzan al'ada, kawai in mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani. To musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai Viagra nan, wace shawara za ka ba maza 'yan uwanka?
Abinda zan ba maza 'yan uwana, musamman waɗanda suka ɗan so ma manyanta, a yi hankali da gaske, domin kafin ma ka sha wannan ka je ka yi magana da likitanka ko kuma wanda ke baka magungunan da ke sha, likita musamman, ka je likitanka musamman ka bayyana mashi, ka ce ga abin da ke faruwa, zai iya baka shawara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi, abin da ya fi amfani kenan. Domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a chemist, to sai kuma ikon Allah hajiya.
Wato maimakon gyara sai a je a yi barna.
Ya yi barna sosai hajiya, gaskiya ne.
To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Hajiya,
gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba.
Sai hajiya.
San gaja likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a gaja likita bokan Turai a madaniya sosai. Na ce a gaja likita bokan Turai a madaniya sosai.
To likita, daga batun Viagra bari mu tsanduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. Shin me yake kawo dattin kunne ne? Wai abinda mutane ke cewa earwax da Turanci?
Abinda ke kawo earwax, akwai waɗansu irin ruwa da kuma yanda fatar cikin kunnen yake.
Eh.
Kai ta ruwa ne, bayan an dan kamar lokaci yana taruwa to shike kawo wannan wakin amma ya danganta wadansu mutanen bai taruwa da sauri suna taruwa da sauri amma an kada da wannan ai yanzu akwai magunguna da aka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai irin ruwa da ake sawa amma ya kamata mutuna da wannan ya kamata je wurin likita ne a cire mashi wannan wakin ya fi kyau haka don mutum ya je duk kwantar tani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya fata wannan.
To likita iya watsin yana akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa
wani lokaci in yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala.
Akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan watsin ko kuma in mutum ya ga bai ji sosai kila ita iya watsin ne.
Ne wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikayi ko kuma in ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikayi da wani kuma lokaci ba ka ji sosai to iya watsin ne to in ka je za a iya cire akwai abin da ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi.
To.
To. Na abu mai sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya.
Baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko?
Na bai bai wannan yawan hajiya.
To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To amma mai tambayar ina jin ko daga Lagos ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su riƙa harasuwa?
Akwai yadda na yanayi na adam yake kenan akwai waɗansu ko petrol ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam in ka shaƙe shi to wannan akwai waɗansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam in ka shaƙa bai dace ga sai kana son harawa. Ko kana so amai wannan su ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yayi tsanani.
To likita game wannan mai matsalan nan da in ya shaki warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota din yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum?
Akwai irin abin da ake sa a yau rufe hanci da baki inda za ka rage shakan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin hukumar ɗan adam ko kuma lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu don ƙura ne kuma lokacin na irin so harwa akwai magani za ka iya sha wanda zai rage tsananinsa amma kyansa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hajiya.
To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya ɗin wannan abu da ake sa hanci ɗin ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kaman kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi?
A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan
yawanci
mutane a sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kaina na shaƙi wannan da yawa za ka ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa to wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani.
To kamar shi wanda bai san warin hayaƙin mota ɗin nan akwai maganin da za a bayar ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci?
In ya rufe hanci ya bin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayar zai rufe amma abu mafi kyau shi ne in ma motar zai rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaƙi da yawa.
To.
Ya daina shiga motoci masu hayaƙin ma zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma dai zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da hayaƙi da yawa to wannan ya fi amfani.
To Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shin da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so wai a mishi bayani. To likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙar. So saboda haka sai in bari mu dan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke ja ma mutum illa ne ko kuma wanne yafi?
Ba wani illan da kowanne yake ja ma mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci in dai kamar lokacin hunturu duk sanyi amma za ka iya don mutane amfani da ruwan zafi amma wasu mutane na amfani da ruwan sanyi a jinsu.
Ba abin da zai musu.
Ba abin da zai maka.
Abin da ka ga dama kake so kayi.
Akwai ɗansu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikin su ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka rinka amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan ƙasashen lokacin tsananin sanyi mutane wanka da ruwan sanyi waɗansu mutane.
Kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai kaga sun je sun tube kudan zance zandar haihuwa wasu je su fada rafi ana mugun sanyi
ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka ciwo amma kamar in sanye tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka dade a ciki ba
in ka dade me zai faru
to in ka dade yawan zafin jikinka zai ragu to in ya ragu da an ka dade wanda zai iya saka jikinka ana kiran shi frostbite yanda sanyin zai yawa yanda jikinka zai soma zai lahani wa jikinka kwarai da gaske
to
ma gida ba mu da irin wannan sanyin da yake haka
to Allah ya sauke
ina sanin kasashen nan wanda zaga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara
wannan
ne indai ka shiga ruwan ka dade wannan yana kawo illa kwarai da gaske
to Allah ya sauke
ma irin wanturu irin na wuraren mu ai wannan ba na abin nan sai jikin mu yanda
to Allah ya sauke
amen
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to a gaida Jummai kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duko da yake Amurkawa na da ƴancin mallakan makami. Shugaban Obama yayi wannan kalamin ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa akan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga. Shirin na wannan taron da gidan talabijin na CNN ne shirya shi kuma shine watsa shi a daren jiya a Jami'ar George Mason dake wajen gundumar Columbia. Sojojin Isra'ila sun harbe wasu Palestinawa uku har lahira lokacin da Palestinawan suka yi kokarin dabawa sojojin wuka. Wannan abu da ya faru jiya Alhamis a sansanin Yahudawa dake kusa da binnin Kudus. Wannan sansanin da ake kira Gush Etzion shine ke kara harzuka Palestinawa a cikin fitona-fitona da ake tsakanin Yahudawan da Palestinawa a cikin waɗannan watanni hudu da suka shige. ‘Yan sandan Faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya kokarin kutsawa cikin charge office a jiya Alhamis. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake cika shekara guda da wasu ‘yan ta’adda suka kai hari a gidan mujallar Charlie Hebdo. Mutumin wanda ke ɗauke da wuka tsirara kuma yana sanye da ɗamarar gurneti wanda daga bisani aka gane ashe na ƙarya ne. Shi dai wannan ɗan taliki ya dumfari inda ‘yan sandan suke ne kuma ya yi kirarin Allahu Akbar. Inda wani jami'in 'yan sanda bai yi wata ba ya ɗauke shi da bindiga nan take. A jiya ne bom ya tashi a sansanin horas da 'yan sanda a Libya kuma ya yi musabbabin mutuwan mutane 60 kana wasu 200 suka samu rauni daban-daban. Wannan bom ya fashe ne lokacin da kuratan 'yan sanda da ake horaswa suka taru a garin Ziltek. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan danyen aiki. Ko a ranar Alhamis din can da ta gabata sai da wata mota ta tashi da bom a wani wuri da ake kira Ras Nalop.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu ga gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Professor Sani Audu a Dakar, Senegal. Nagode da zumunci, Allah saka da alheri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.